sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 1931 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukan mu na voehausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi, sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu je da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Shugaban karamar hukumar mulkin Dade County da ke jihar Florida a nan Amurka, inda wani babban bene mai hawa 13 ya ruguje ranar Alhamis, ta faɗa a jiya Asabar cewa wata wuta da ke ci a can ƙasan ginin na kawo cikas a ƙoƙarin da suke yi na ceto mutanen da suka makale a baragusan ginin, kuma suna fuskantar babban ƙalubale wajen gano wurin da wutar ta fara. Daniela Levin Carver ta faɗawa manema labarai cewa jami'an aikin ceto na amfani da ruwa da kumfa da fasahar zamani ta infrared don kashe wutar, kuma ba a iya gano tushen wutar ba. Jami'ai sun faɗa a jiya Asabar cewa har yanzu ba a san inda mutane 159 suke ba tun bayan da ginin ya ruguje ranar Alhamis da misalin karfe 1:30 na safe a gogon yankin, lamarin da ya yi sanadiyar kisan mutane akalla 4. Karo na biyu cikin kwanaki da yawa kenan, masu zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati suka dunguma kan titunan birnin Bangkok, suna neman Prime Minister Prayuth Chan-o-cha ya yi murabus. Gangamin da aka yi jiya Asabar na zuwa ne kwana biyu bayan da dubban masu zanga-zanga suka tattara a wajen ginin majalisar dokokin kasar don bikin cikar shekara 89 da barin tsarin mulkin sarautar gargajiya zuwa tsarin sarauta amma mai bin kundin tsarin mulki. Gangamin nuna kin jinin gwamnatin da aka yi ranar Alhamis shi ne na farko tun bayan sake bazuwar cutar COVID-19 kamar wutar daji da ta sa aka sanya matakan kulle masu tsanani a watan Afrilu a kasar da ke kudu maso gabashin nahiyar Asiya. Daruruwan masu zanga-zangar sun sake taruwa jiya Asabar, inda suka yi watsi da matakan kariyar COVID-19 da aka sanya don ƙara yin matsin lamba a kan gwamnatin kasar. Masu zanga-zangar sun bayyana ƙorafe-ƙorafensu a kan yadda gwamnatin ta ɗauki matakan yaƙi da annobar COVID-19 da kuma rabon rigakafin cutar. An ga wasu ɗauke da alluna da ke caccakar rigakafin kamfanin Sinovac da China ta haɗa, yayin da ɗaruruwan 'yan sanda suka kasance cikin shirin kota-kwana tare da toshe hanyoyin zuwa ofisoshin gwamnatin ƙasar. Ziyarar kasashen da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ke yi a Turai za ta kai shi birnin Rome daga Paris a yau Lahadi don ganawar kwanaki da manyan shugabannin kasar Italiya da Papa Roma Francis da wata kungiyar shugabanni 20 da kuma jami'ai a matakin ministoci. Bayan da aka marabce shi a Faransa da Jamus, Blinken zai isa Rome daga Faransa a yau Lahadi idan ya gana da ministan harkokin wajen Italiya da hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya da jami'an ofishin jakadancin Amurka. Blinken da ministan harkokin wajen Italiya Luigi Di Maio za su jagoranci wata ganawa da za a yi akan haɗin gwiwar kasashen duniya don yaƙi da ƙungiyar ISIS a birnin na Rome gobe Litinin, inda zai kuma gana da Prime Minister Mario Draghi da shugaba Sergio Mattarella don tattaunawa akan yakin basasar Syria da kuma bukatun agajin jinkai a kasar. Nau'in cutar coronavirus na Delta ya jefa kasashen Australia, New Zealand da Bangladesh cikin wani yanayin dokar kulle tare da kuma wasu sassan kasar Portugal. Ko a kasar Isra'ila, inda galiban al'ummar kasar aka yi masa rigakafin cutar, an sake maido da dokar sanya takunkumin rufe hanci da baki a wuraren jama'a. Nau'in cutar da aka fara ganowa a India yanzu an gano shi a kasashe akalla 85, kuma shi ne ya fi saurin yaduwa a cikin sauran nau'ikan cutar da aka gano ya zuwa yanzu, kuma yana yaduwa da sauri a tsakanin mutanen da basu yi rigakafi ba, a cewar shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus. A Sydney, birni mafi girma a ƙasar Australia, jiya Asabar aka shiga dokar kulle ta tsawon mako biyu saboda karuwar masu kamuwa da COVID-19, cutar da coronavirus ke janyowa.
Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri na kasuwa a kai miki dole, wanda ni Hassan Umar Tambuwal ni shirya zan gabatar. A yau shirin kasuwa a kai miki dole ya leka sabuwar kasuwar kayan gwari da kayan abinci da ke garin Akinyele waje da birnin Ibadan.
Murtala yaro dillali ne ni, dillalin tumatur ne ni.
Yanzu kamar wannan tumatur nawa aka sai da wannan kwando?
Eh, to yanzu abin da ake sai da shi 1,500 ake sai da shi.
To yanzu kamar wannan kwando da nake gani daga ina aka fitowa da shi?
Eh, to wannan dan kasa ne, wannan ba dan Arewa bane, shine muke cewa dan kasa, noman su ne na nan.
Kamar nan Ibadan ko kuma nan jahar Oyo?
Nan jahar Oyo.
Kamar yanzu nawa ake sai da wannan kwando?
Shi wannan ana sai da shi 1,500, ka san hawa hawa ne. Akwai na 1,500, akwai na 1,600, akwai na 1,100. Yawa to ya danganta.
To idan wanda aka kawo daga Arewa ne, nawa ake sai da irin wannan kwando yanzu?
A ta shi a Arewa irin wannan babu shi, amma irin babban na Arewa yanzu ana 25-23.
Kamar dubu kenan?
Dubu 25-23 ba namu na Arewa kwando.
A lokacin da ana tsohuwar kasuwar Sasa, nawa ake sai da irin wannan kwando?
Shi ta gwari ba ta da gaba, kowanne idan yayi yawa yana saukowa, idan kuma babu shi ne gwari, saboda a kowane lokaci zai iya dagawa. Amma a yanzu dai masayan dai sun fi zama a nan sosai, sakamakon nan din jama'a sun tattara a nan gaba daya, shine isa.
To wani lokaci ne wannan tumatir yake tsada ko arha?
Eh, to ya danganta da zuwan sa. Shi tumatir hawa lokaci ne, kamar jiya in kamar jiya ka zo kaga yayi yawa sakamakon an yi ruwa, da aka yi ruwan nan so da kamata da sun debo shi, ruwa ya hana su diba. Amma yau ba a samu ruwa ba, yau sun same shi kan ya dan karanci sosai.
To kamar ga damana ko ga rani, shi ma shi na da lokacin tsada ne?
Eh, yana da lokaci.
Kamar rani ko damana?
Da shi namu na Arewa in wannan ya kare, namu ya fara fitowa ya danganta ga inin fitowa, ka sai ta gwari ba ta da gaba. Kamar inda muka bayani baya, saboda haka ita gwari tana hawa tana sauka ne, in ka tarar da babu to gwari kenan, in kuma ka tarar da akwai to shine zaka samu.
Ya kake kallon masu zuwa sayan waɗannan kayan miya da kayan abinci idan ka kwatanta da tsohuwar kasuwar Sasa?
A to gaskiya mu kan babu abin da zamu wa Allah godiya, sai dai mu ce alhamdulillah, domin gaskiya mu nan mun samu ci gaba fiye da can.
Ya fi can tsohuwar kasuwa?
Insha Allah, ni nan ya fi can fiye da kowa, domin kaga baki nan ga su nan da hukutanan suka loda mota 7-8 a kullun suka loda su fita da ita daga nan.
Suyana Abubakar Sani Jebi.
To kai Alhaji Abubakar, na ji kana 1,000 akumaro, me hake nuni da akumaro?
Ina nufin akumaro jaka 5,000, 1,000.
Wannan kwandon tumatir?
Wannan kwandon tumatir 1,000 kenan.
To a da nawa kuka sayar da shi?
A da mun sayar da shi 1,300, amma jiya da kasuwa sai a 700 mun sayar, 800 mun sayar.
Yanzu shi na ya shi ƙara kuɗi ko ku shi ƙara tsada?
Ya ƙara tsada dai a yau ya ƙara tsada, ya shiga har wajen 1,300, yanzu ne ma muka san saurara muka da shi 1,100, saboda kasuwar yanda ta yi, kasuwar ta yi yamma, kasuwar ta dan shigo da
kasuwar yamma ta fi arha bisa ga ta safe?
Eh, bisa da safe ta fi arha.
To da safe jama'a masu sai sun fi zuwa ne?
Eh, sun fi shigowa, suna shigowa da yawa, sun shigowa da yawa.
Ko dai yanzu masu son lubus na ta shigowa?
Eh, masu lubus ne suke shigowa yanzu da yamma. Eh, masu lubus, masu arha su ne suke shigowa yanzu da yamma. Silanta ne wawa ta zo ko sai ta be.
Ki san mu a sai dai ni.
Farko sunana Abdulrahman Sa.
To me amma goma godin da kake rubuta?
Kakkai sanya.
Kake shi yake ga mai riba?
Eh, wa.
Amma kana jin riban shi kenan?
Eh, gaskiya eh. Kowa har ɗan Oyo ma suna zuwa, ko ina eh ana zuwa nan supply ma a Lagos ana kai kaya.
Yanzu nawa kake sai da wannan kwando shi ma?
Wannan gaskiya mun da ake 1,200 ake yi.
To wannan kwando ina ne?
Wannan ɗan kutoni ne wannan.
Na kutoni ba ma Najeriya ba?
Eh, gaskiya amma tumatirin nan ne eh. Eh, nan suka shuka shi, amma masu shuka shi su ne ɗan Kwatano.
Da ainihin masu noman kenan.
Eh.
Amma tumatir ɗin irin na Najeriya.
To
me bambancin su da na Najeriya ko kuma da masu aiki na Najeriya?
Bambanci babu wani bambanci. Chemical goes use.
Komai guda ne.
Eh, komai guda.
Wani ya hidaki ga miya?
Da gida ne na Arewa.
Ya ce niki kuma wajen mun jama'a?
Jama'a alhamdulillah komai lafiya lau kasu. kasuwa lafiya lone
mago wuloko
asejiri to ba ro so so be do de wolumo loko gani baba girasha gama ko imana
sunan muhammad awal tahir albasa nake cewa insha Allah ya kasuwa albasa kiti ya zuwa ibadan ko kuma nan sabuwar kasuwar dake a kinyel ibadan waje da birnin ibadan
to alhamdulillah la kullu halin kasuwa ta tafi daidai gurgudu insha Allah sai dai yake yanzu albasa ta kusan kai garshi an wuce kakarta yanzu dikin ba kaman da ba sai dake shugo kuma ba kaman da ba amma zan wuce kakarta yanzu
to ya baton farashi
farashi insha Allah ta karu kudi yanzu yanzu insha Allah muna sai da buhun albasa yar Sokoto babban buhu kenan ba buhun koko na sai da 23 24 25 danganta dai kyawunta insha Allah
a da
lokacin kakarta mukan sai da 12 13 15 shi babban buhu kenan buhun yar Sokoto
to yanzu ga wani buhu can na gani kaman na leda haka nawa ake sai da shi
to yanzu buhun ya kaura ce yanzu ana sai da 13 14 15 16 ya danganta dai dubun nan insha Allah
to yanzu shi ba wancan babban buhu nawa ake sai da shi
to lokacin kakaci ma sai da 12 13 14 15 yanzu da yake ta ba alƙarewa ba sai da 23 24 25 ya danganta kyawunta dai
me zaka ce a game da ciniki idan ka kwatanta a candar ana tsohuwar kasuwar sasa da kuma yanzu da aka dawo nan garin Akeyele waje da birnin Ibadan
a to gaskiya wannan sabon kasuwa da yake sabon waje ne insha Allah cinikin na yafi na can dan can misali lokacin muka shigo kasuwar nan idan ka sai da buhu goma kasuwar sasa ko buhu 20 nan kana sai da buhu 50 40 60
dai rana
lokacin muka shigo wannan kasuwar sabon kasuwa insha Allah sabanin sasa
daga ina ake kawo wannan albasa yanzu
wannan ne da dama ne ana kawo ta daga Sokoto state bangaren Gada Goronyo bangaren Sokoto state kenan sai kuma daga Zamfara sai garin nan Yobe Gaidan ana kawo ta insha Allah
sunana Muttaka Hadi
kai kake kasa wannan albasa
eh ni nake sayar da shi
naga wannan manya ne cikin kwando kamar wannan tana nawa
wannan in za a zo a sayi gaba ɗaya muna sayarwa 15,000 in kuma hannu ne duk kwara 40 muna sayarwa 3,000
kamar guda nawa ne hannu
abinda muke ce ma hannu kwara 40
to wannan fa ita kuma
wannan muna sayar da kwara 40 1,000
to wannan fa ita kuma
wannan kwara 40 600
to nono kashi yanzu
wannan kashi kuma 188
to kamar ga wata can cikin wani kwando kanana ita kuma fa
eh wancan ana sayar da shi 300 amma suna sayi gaba ɗaya ana sayar musu 2,000 ko 3,000
kamar wannan fa naga gata kamar ta dan lalace ko
eh wannan mai sanyi muna ce mata insha da yarbanci ne haka dai muke kiranta
to nawa aka sayar da wannan kwando na insha
to ana iya sayar da shi 500 ko 300 ko 400
Mustafa sunan
kai me hakin da Erarado
muna kira mata zo sai
kamar ata kenan ko
eh sai tarugu ba ata ba eh
okay ata rugu kenan
eh
shine rodo
eh shine rodo
to wannan fa na gani gashi da tsayi kuma
bawa akai sambo kenan
shi ma yana da yaji kenan
eh shi da yaji sai kwarai
to yano ake sai da wannan buhu
to ana sai da shi 14 15 13
ada ba nawa ake sai da shi
ada ko lokacin da aka sai da 10,000 18 19
anan sabuwar kaso a kinyel nan
eh insha Allah
kamar buhu nawa kake sai da ayini
dan ma ciniki zo a sayar har 30 har 20 har 20 da wani har 22 a sayar
to idan babu ciniki ba
dan babu ciniki kuma he ga a sayar bakin guda 10,015
sunana Alhaji Yau sana'a na kayan miya
to naga ga wani nan menene wannan
tattasai ne daga Gombe
a daga Gombe ake kawo shi
daga Gombe ake kawo shi
nawa ake sayar da wannan buhu yanzu
to gashi muna sayar da shi a jiya dai muna sayar da shi naira 25,000 amma yau sakamakon bashi sosai ya kai naira 30,000
wannan buhun to naga ba ma mai girma bane buhu leda ne dan karami
to lokaci ne ka san yanayi in ya riga yazo sai dai abu lokaci kawai saboda manoman su ma suna fama da tsadan taki shine yasa suka azama abun kayan kudi yanzu sosai ga kudin moto ga kudin mai da sauransu
to yanzu kasuwa ko na tafiya
eh to kasuwan tana tafiya tunda kayan miyan ya riga ya zama dole a ci ya za a yi haka nan ake sayar shi da halin shi kuma haka nan suke da wuya su sa
kuma kwastomomi na shigowa
kwastomomi suna shigowa
mutum sai shi har 30,000
har 30,000 yanzu ma gashi nan kwastomomin sun shigo kuma ba kayan kokari suke su fita
me ya mata ya miyu to aiki nan aikin rodo ne ne man na nan ba
kina aikin wannan tattasai daga tumatur
aikin tattasai da tumatur ne zan siya buhu nan zan sa kasa in tattasai da shi a cikin roba 1,500 ina sai da roba
kuma ana sai
in Allah ya da suna sai a nona jama'a suna sai a nona kullu da masu sai da abincin nan suna zasu sai a nona
yanzu kamar a wani kina ciniki kamar nawa
a kullu ko kamar buhu da biyu ko uku wallahi da zan sani shi duka a sabon kasuwa nan yafi ciniki a kele nan yafi ciniki wallahi
sunana Ali na sayar da shinkafa
a kada duka na sayar da wannan shinkafa a nan sabon kasuwa a kele to ya ciniki ke tafiya yanzu
a ciniki gaskiya ba lahi ana taba ciniki
su ana tan taba
ana taba su
kamar yanzu irin wannan shinkafar naga tana da bambanci da wancan ko
eh haka ne tana da bambanci
no farashin wannan
wannan muna sayar da 850
kwan gurgura
eh
to wancan kwano nawa ka sayar da shi ko
wannan muna sayar da 800
to wannan dan agwalo dan karami ko kuma dan gwangwani shi ko nawa ka sayar da shi
muna sayar da shi ne 80 sai dai ina dauko buhu in je wani lokaci nakan sayar da buhun wani lokaci kuma nakan kwashi saura
hamis wake da shinkafa da dawa da agushi
yanzu nawa ka sayar da wannan wake kamar fari
farin wake
kuka da wato mai kalan madara
eh to ana sayar da shi 1100
to wancan mai jafa
1100 duka farashin su guda ne
to wannan dawa fa ita ko nawa ka sayar da kongonta
ana sayar da 450
jama'a karshen shirin kenan a madadin sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa mu huta lafiya sai wani jikon
jama'a kada a shahafa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi
ni ne mai suna Venerable Dr. Ayuba Y. Kanta shugaba na Kristocin Najeriya reshar jihar Kebbi a takaice abu biyu ne nake son in dan magana a kansu game da zaman lafiya a cikin littafin Matta sura 22 aya 37 zuwa 39 Yesu yayi koyarwa akan abu guda biyu wato dokokin da suka fi girma ka kaunaci Ubangiji Allahnka da dukan zuciyarka da dukan karfinka na biyu ka kaunaci makwabcinka kamar yadda kake kaunar kanka idan muka ji tsoron Ubangiji muna bin dokokinsa ba za a sami matsala ba domin Ubangiji ya riga ya shimfiɗa yadda za mu yi mu'amala to tsakaninmu da bautarsa da kuma mu'amala tsakaninmu da makwabtaka a cikin littafin Ibraniyawa sura 12 aya 14 ya yi magana cewa ku yi iyakacin ƙoƙarinku ku yi zaman lafiya da kowa kuma ku zamna da tsarki in ba tare da tsarki ba ba wanda zai ga Ubangiji mu tabbatar da cewa an yi adalci shugabannin da wanda Allah ya rauta musu wannan nauyi na shugabanci su yi adalci domin idan babu adalci to kaga mutane za su ga cewa an danne haƙƙinsu to zaman lafiya yana so mutane su ji tsoron Allah su kiyaye haƙƙin makwabtaka wanda Allah ya daura masa haƙƙi na shugabanci ya sauke wannan nauyi abinda ya kamata a yi kenan domin a sami zaman lafiya in ba ta da tsoron Ubangiji ba da kiyaye haƙƙin makwabtaka ba lallai gaskiya zaman lafiya ba zai samu ba amma idan muka zauna muna jin tsoron Ubangiji muka bi ka'idodi yadda Allah ya shimfiɗa muka bi wayannan dinin za mu sami zaman lafiya ba addini kawai a baki ba ne mu nuna a zahiri ga yadda Allah ya koya mana mu yi zama a kan haka idan muka yi haka gaskiya ƙasarmu za ta zauna lafiya shugabannai da kuma su sauran mutane mabiya kowa ya bi doka dokan ƙasa doka ta Ubangiji wannan zai kawo mana zaman lafiya na gode
Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki wannan mako zai yi magana ne akan makanta ko rashin gani da wasu cutuka ke haifarwa wanda za a iya kare aukuwar hakan wato avoidable ko preventable blindness a turanci tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan ido Dr. Zailani Abubakar kar Isa dake aiki a asibitin tarayya dake Abuja wato National Hospital likita barka da wannan lokaci
wa barka dai
to likita kamar wasu cutuka ne ke haddasa makanta ko rashin ganin da za a iya kare aukuwar hakan
abubuwan da ke sa makanta da za a iya kare aukuwar su sune kamar abu da ake kira cataract shine na farko, don an kiyasta cewa akwai misali kamar miliyan 45 a duniya na waɗanda ke makanta saboda wannan larura ta cataract a Hausance yana yanar ido. Ita wannan yana abu ne wanda idan har mara lafiya ya je asibiti aka duba idon aka tabbatar yana ce, duka-duka za a yi mishi aiki kuma cikin kankanin lokaci ganin shi ya dawo. So shi yasa kin ga tana ɗaya daga cikin abu da za a iya cewa za a iya karewa in har mutum ya zo asibiti ya je wurin da akwai kayan aiki da kuma ƙwararrun mutanen da za su iya yin wannan aiki cikin kankanin lokaci, idon mutum zai dawo kuma gani zai dawo. Na biyu, akwai abu da ake kira trachoma. Shi wannan ƙwayoyin cuta ke sa wannan larurar har ta kai ga rashin gani. Trachoma a Hausance wasu sukan ce da ita amosanin ido ko kuma ciwon da datti da ƙazanta da rashin isasshen ruwa a wuraren da suke da ƙura da kuma iska yafi aukuwa, ita ce trachoma. Kamar a Najeriya, bangaren da yafi aka fi samun waɗannan marasa lafiya su ne yankunan mu da suke kusa da hamada, kamar jihohin Borno, Yobe, Jigawa, Bauchi, bangaren arewacin Bauchi da kuma Katsina, Sokoto da irin waɗannan jihohin su ne dai suka fi aka fi samun wannan ciwo na trachoma. Abu na uku, gaba-gaba waɗanda ke sa rashin gani zai iya sa mutum ya samu makanta wanda za a iya karewa shine vitamin A deficiency, wanda larura ce da take samun yara mafi yawa waɗanda saboda rashin isasshen abinci mai gina jiki akwai sinadarin vitamin A da baya samuwa saboda wannan ƙarancin isasshen abinci mai gina jiki yake sa a sami larurar rashin gani yaro ya samu makanta. To amma idan aka ba ma yaro abinci isasshe mai gina jiki aka kuma rika zuwa asibiti ana neman shawara daga malaman asibiti sai kaga an tsare wannan daga afkuwa. Abu na hudu, wanda waɗannan abubuwa duka muna tattare da su a wayannan yanki namu na duniya, shine abu da ake kira onchocerciasis. Onchocerciasis ciwo ne da ake kira river blindness, shi ma wani kuda shi ke yaɗa wannan ciwo ya sa makanta. Amma akwai maganin da in mutum ya sha na rigakafi da kuma zuwa asibiti akan kari a gano matsalolin za a iya ba mutum magani da zai warke. Shi ma vitamin A deficiency idan aka ci gaba da ba ma yara wannan vitamin A supplements shi ma yakan kawo kariya ga rashin makanta. Trachoma ita ma tsafta, yin aiki idan waɗanda ke sun samu larurar juyawan gashin ido in sun kifta idon su gashin su ya juya yana shafan gaban ƙwayan ido shine yake jawo makanta. Akwai aikin da ake sai a juya fatar yanzu gashin ba zai rinka shafa ido ba ko kuma a rinka cire wannan gashin ido din akai-akai zai hana makanta. Sa'annan in aka ba mu mutane ruwa isasshen ruwan sha mai tsafta, kinga mutum zai tashi da safe ya wanke idon shi don akwai dangantaka na tsafta da kare afkuwar wannan ciwo. Abu na gaba shine tsaftace yanda yanayin mutane suke zama. Mafi yawan waɗannan cututtuka kamar yanda na ce cututtuka ne da suke samun mazauna karkara wanda babu isasshen ruwa da kuma ƙazanta. Yawa kinga idan aka yi waɗannan abubuwa duka za a iya tsare al'umma daga afkuwa da samun wannan ciwo. So kinga ashe wanke ido akai-akai da yaro ya tashi da safe a wanke masa wanke fuskar shi ƙwayoyin cutar da suke wurin kinga an raba shi da shi. Shanu da dabbobi da suke kusa a riga suke kusa da mutane akwai ƙwayoyin cuta da suke ƙwari waɗannan kudaje da suke ɗiban ƙwayoyin cuta su kai ga idan yara kinga duk an riga an tsare su. Sa'annan amfani da ƙwayoyin magani na ointment na antibiotics da ake kira. So idan yaro ya zo asibiti aka gan shi da wuri wannan kwantsar da take fita daga idon shi aka ba shi magani suke ga an tsare shi daga kai ga yanayin da zai kai ga abin nan ido ya tafi. Abu na gaba, ciwon suga wanda ba a controlling din shi diabetes kenan. Duk wanda ke da diabetes in yana samun kulawa yana zuwa asibiti akan kari yana shan maganinsa ba zai kai ga diabetes in yi tsananin da zai lalata jijiyan idon shi ko ya bata bayan idon shi ya kai ga makanta ba. Kinga akalla waɗannan abubuwa biyar da na yi magana su ne a gaba-gaba wanda za a iya maganinsu. Akwai wasu daga baya wanda za su iya jawowa makanta amma waɗannan dai su ne na gaba-gaba. Dukkansu kuma daga shi yana da trachoma da vitamin A deficiency da onchocerciasis wanda river blindness da na yi magana da kuma diabetic retinopathy yawa suna duk za a iya maganinsu. Shi ne dalilin da ya sa ake cewa in mutum ya zo asibiti akan kari in Allah ya sa yadda aka ba shi maganin da ya dace ya samu kuma kulawar da ta cancanta in Allah ya sa yadda ba shi ba makanta.
Likita, waɗannan cututtukan da kai bayani kamar su irin ita yana da sutra kuma da sauransu, shin akwai wani wato alama da suke nunawa ne? Don wani lokaci za ka ga mutum ma idan shi ko yana kaikayi ko kwan matsa amma bai damu ba. So akwai wata irin babbar alama da za ta nuna cewa ya kamata mutum ya je asibiti.
Abu na farko, mafi yawan abin da zai kai ga mutum ya je asibiti shine idan ya lura ganin shi yana raguwa. Ta yaya zaka gane ganinka baya bai inganta ba ko yana raguwa? Shine ka dauki hannunka guda daya, ka rufe idan da kake tsammanin cewa yake da matsala, ka bude daya. Sannan in ka duba abin da kake saba gani kullum, sai kuma ka rufe shi da kake ganin ka kuma barin wancan a bude. So ta nan ne zaka iya ganewa ganinka yana raguwa ko baya raguwa. Abu na biyu, idan ido yana hawaye ko yana ciwo ko akwai kwantsa ko ido yayi ja, duk waɗannan alamomi ne ko abubuwa ne da mutum shi mara lafiya yake ji ga jikin shi. Idan shi yana hawaye, a ka tashi da safe ka ji idan ka yana kwantsa ko yana kaikayi, duka alamomi ne cewa dai akwai wani abu da ke faruwa. Abin da yafi dacewa shine mutum ya fara zuwa asibiti a duba, a gano, a bambance mishi, a tantance mishi wanne ne dalilin da yasa waɗannan abubuwan suke faruwa. Wani abun ba mai tsanani bane, wani abun kuma alama ce ta sai a sake ƙara bincike.
Yaya za a kwatanta ma yawan mutanen da suke makan cewa bayan za a iya maganin abun, musamman ma a Najeriya?
Najeriya ƙasa ce babba kuma tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ake cewa ƙasashe masu tasowa. So ba matsalar Najeriya ba ce, duka yankunan duniya irin masu yanayi irin na Najeriya. Na farko akwai ƙarancin isassun ma'aikatan lafiya. Bayan ƙarancin isassun yawan ma'aikatan lafiya, akwai kuma ƙarancin isassun institutions na da za a iya kula ma da mara lafiya. Asibitoci kenan, tun daga ƙananan hukumomi ko yankunan karkara zuwa abin nan matakin jiha da kuma matakin tarayya. Abu na gaba, in ma an samu ma'aikatan, an kuma samu asibitocin, shin kayan aiki da za a iya yin amfani da su a yi wa marasa lafiya aiki shi ma matsala ce. Bayan wannan, in ma an samu kayan aiki, to abubuwa ne wanda kuma akwai buƙatuwar shi mara lafiya ya san ma cewa yana da amfani ya je asibiti. Mafi yawan mutanenmu na karkara ba su ma da isassun ilimin ya cancanci su je su duba je asibiti. Za su ga cewa ɓata lokaci ne, ai akwai magungunan gargajiya da za su iya, ko akwai matakai kuma da haɗi again da talauci. Bayan rashin ilimi isasshe, akwai kuma talauci, rashin abun hannu isasshe. Ko da mutum yana so ya je wani lokacin saboda larurar yau, ba zai iya samun damar da zai iya zuwa asibitin don ya samu wannan kulawar ba. Sa'annan ma'aikatan, in ma akwai su, akwai buƙatar mutum ya samu training, ƙwarin cewa akan abin da kake yi, wanda ka sani yau a sake maimaita maka, ana maka refresher course,
don
ana maka yawa, ana maka hora, kana samun horo akai-akai from time to time, don abin da ka sani jiya mai yawa akwai wani sabon abu, ana wannan yana suna taimaka. So waɗannan matsalolin kin gani suke jawo mana ki samu cewa mutane gashi dai mutum yana son asibiti ma, ko kana son ka je challenges na kula da marasa lafiya a yankunan mu, ba za a samu yanda ake so saboda waɗannan dalilai.
To masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Zailani Abubakar Isa, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nike mana fatan mu kasance lafiya.
Masu sauraro baki daya, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma anjima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.